inda har yanzu aka ce masu kafirai an feko min mara zakakumullahu kuciyar cikin abin da Ubangiji subhanahu wataala ya azuta kuna daga dukiya ku ba da sadaka wato ku ci da abinci ku taimaki waɗanda suke masu kananan karfi a cikin ku qalal ladzina kafaru sai kafirai su ce ma lil ladzina amanu ga masu imani wato suna musu izgilanci su ce anutu'imu man law sha'allahu atama shin za mu ciyar da mutumin da inda Allah ya ga dama wato zai ciyar da shi ai ku ne kuke cewa Allah shi yake ci da kowa shi yake ci da kowa to yanzu yaya za ku yi kuce mu ko mu zo mu dauki dukiyar mu ci da su Allah ya ce in antum illa fi dhalalin mubin su a yayin fadan wannan magana basu kasance suna fada ba fasai suna cikin bata wanda yake wato mabayyani saboda me saboda wannan alama ce na nuna sarihin kafirci wato a bakin wayannan mutane sai kuluna na'am ubangiji yace waye kuluna mata hazal wa'du ai cewa ma suke yi yaushe ne ne kan alƙawarin tashin alƙiyaman nan da kake ta gaya mana ya rasulullahi yaushe ne ne lokacin zai yi in kuntum sadiqina indai gaskiya wato kake yi ko kuke yi cikin wato da'awar ku cewa za a tada duniyar nan har za a yi tashin alƙiyama za a yi hisabi za a sa wuta wannan sa wuta za a sa wannan sa aljanna to wannan rana yaushe ce za ta zo ta Allah ya ce ma yanzu runa Allah yake cewa waye kuluna cewa suke mata hadal wa'du yaushe ne alƙawarin tashin alƙiyama kan zai zo in kuntum sadiqin in gaskiya kuke Allah ya ce ma yanzuruna illa sihatan wahida ai ba wani dogon abu bane idan lokacin ta yayi ba wani abun dogon jira ne ko dogon sauraro ba illa sihatan wahida kala ce guda daya wanda Allah zai umarci malaika Israfil yayi shikenan alƙiyama ta tashi Allah ya ce ta'khuduhum wa hum yakisimun a wato alkiyama za ta rike su alhali suna nan suna ta jayayya wato akan gaskiya suna jayayya wato suna cikin shagaltuwa da al'amarin wato duniya dama Allah ya ce cewa la ta'tikum illa bakta alkiyamar ba za ta zo muku ba sai dai babu shiri sai dai fujua hakan nan kwatsam wato mutane za su waye gari wato su ga alkiyama ta tsaya a an rawaito a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqumanna sa'atu lalle alqiyama za ta tsaya wa kanu shira rajulani sauban wato bainahuma mutane biyu wato suna cinikin tufa tsakanin mai saya da mai sayarwa mai saya yana neman wato ai masa ragi ko a sallama masa bisa tayin da yayi mai sayarwa yana neman ai kai kwatsam za a ji wato busa kafan tashin alqiyama alhali wannan cinikin da suka fara din basu kashe shi ba manzon Allah ya ce wato fala ya tabaya anihi wala ya tsawiyani ba amma gama cinikin ba balle har a nade tufar a sa masa wato a leda ya tafi kafin a gama cinikin wato za a busa kafo kuma alkiyama za ta tashi saboda haka ba wani dogon al'amari bane manzon Allah ya ce wala taqumanna sa'a wallahi sa'ar alkiyama za ta tsaya wa qadin sarafa ar-rajulu bi labani laqahati fala ya tsimha mutun zai je wato makiyayi zai je gonarsa cikin shanunsa ya tatsu nono ya dauko a ƙarya kafin ya zo gidan ko kuma ya zo gidan kafin a raba nonon a sha za a busa kafo alkiyama ta tashi ba wani dogon aiki bane tashin ta kamar da Allah yake fada illa sihatan wahida ƙara ne guda daya wanda za ta samu a dalilin busa kafan wato Israfilu haka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato haka na wato makiyayi wato manomi a cikin lambunsa yana kewayawa yana kewayawa ya je zai saki ruwa a lambunsa wato za a busa kafan tashin alkiyama alkiyama ta tashi kafin wato ya shayar da lambun nasa haka na yake cewa wato lalle alkiyama za ta tsaya yake cewa mai cin abinci zai dauko lomar abinci a cikin kwanansa na abinci kafin ya kai bakinsa za a busa kafan tashin alkiyama alkiyama ta tsaya saboda haka sai Allah ya ce musu ma yanzuruna ai ba me suke sauraro ne kan ai tashin alkiyamar ba wani dogon abu bane in dai Allah ya kaddare ta illa sihatan wahida kala ce guda daya daga busa da malaika Israfil zai yi wato a cikin kafu ta'khuduhum alkiyama za ta kama su wa hum yakisimun alhali suna jayayya suna musin wato tashin alkiyama ma'ana yakisimun ma'ana suna gafale suna rafkane wato suna cikin hidimomi na duniya alkiyama za ta tsaya a daidai wannan lokacin Allah ya ce fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlim yad'un alama samu damar yin wata wasiya ba to wanda za su yi wasiyar ma shi ma zai tafi shi ma wanda za a yi wasiyar shi ma alkiyama za ta tsaya saboda haka wala ila ahlim yad'una ba za ma su koma gidajensu gurin iyalansu ba saboda haka daga kasuwa ko daga gona ko daga office shikenan sai mutun ya wuce lahira Allah ya ce wani fika fisuri
wani fika fisuri sai da
to kaga idan har ubangiji wato zai tashi alkiyama a irin yadda ubangiji ya siffanta mana a cikin alqur'ani kaga kenan ashe dan adam bai samu ta zama ba ya kamata dan adam ya zama kullu yana cikin shiri idan malamai suna cewa Allah ta'ala yana turo da ashratu sa'a alamomi na tashin alkiyama wannan yazo ya wuce wannan yazo ya wuce akwai manyan alamomi da kanana da yawa daga cikin kananan nan duk sun riga sun zo su wasu ma tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan har lokacin da manyan alamomin suka zo daya da ya wuce daya zai zo daya da ya wuce daya zai zo daya da ya wuce daya zai zo a daidai wannan lokacin za ka ga al'amari na duniyar gaba ɗaya ya rikice gaba ɗaya duniyar gudu take saboda kusan ta gama wato zamanin ta ita ma tana kokari ta tattare cafata ta koma zuwa ga Ubangiji to sai malamai suka ce to ana jan hankalin mutane dangane da tashin alkiyama mutanen da ake jan hankalinsu ana ganin kamar suna da wani sauran lokaci suna sauran zamani sai malamai suka ce to ai alkiyamar mutum tana tsayawa ne shi a lokacin da ya mutu a lokacin da ya mutu mutuwa kuma wani abu ne wanda kullun gashi a cikin mu kullun za mu tashi kwanta da shi za mu tashi da shi in makwabcinka bai rasu ba makwabciyarka za ta rasu in yaro bai rasu ba babba zai rasu in namiji bai rasu ba mace za ta rasu in na kusa bai rasu ba na nesa zai rasu haka kenan ashe alkiyamar da Allah yake ta jan hankalin mu ma yanzu runa din ba wani abu ne wanda za a ce wai me mutum yake sauraro me mutum yake wani daukar lokaci na alkiyama ai alkiyama tana kusar takalmin sa da zaran mala'ika mutuwa ya ziyarce shi lokacin sa yayi shikenan alkiyama sa ta tsaya domin shi kan aikin sa ya riga ya yanke saboda haka kenan dan adam ya kamata a ce kowane lokaci ya zama wato a cikin shirin wato amsa kiran ubangijin sa Allah ya ce wani fika fisuri za mu yi busa cikin kaho shine ana nufin busa ta biyu busar tashin alkiyama waccan busa na farko busa ce wanda za a yi Allah ya ce fasayi kaman fi samawati wa fil ardi duk wanda yake cikin sama da wanda yake cikin kasa wato za su mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama haka ce kamar mala'ikan mutuwa kamar Israfilu wanda yana da sauran aikin da bai gama ba kamar Jibrilu wato waɗanda suke da sauran aikin da ba su gama ba a cikin mala'iku su ba za su mutu ba sai an zo busar ƙarshen-ƙarshe wato an zo busa wato ta ƙarshe dan busar a ce uku ne wannan kowa ya mutu wannan na biyu wato waɗanda ba su mutu ba su ma za su mutu to busar ƙarshe da za a yi kuma ya ce tashin alkiyama shine Allah ya ce wa fika fisur za mu yi busa a cikin kaho wato aka ce ita ce nafkata saniya ita ce busa ta biyu wasu suka ce busar ɗaya biyu ce da waccan da kuma wannan ita ce tashin alkiyama kamar da Allah ke cewa fa idahu min al-jilasi ila rabbihim yansilun sai ga mutane suna fitowa a cikin kaburburan su kowa yana fitowa wato a cikin kabari wato da gaugawa
kalu ya wailana amma hasana barka
kalu kafire za su ce a daidai wannan lokacin ya wailana ya kai tom ya halakar mu man ba'athana min marqadina waye tashe mu a gurin kwanciyar mu an ce tsakanin busar farko da busa ta biyu wato du halittu suna bacci ne a cikin kabarin su ba a musu azaba shi yasa za su sha'awar komawa cikin wannan baccin da suke da amma mutum ya mutu idan kafiri ne za a ta masa azaba har a yi busar farko in an yi busar farko kuma za a daga masa azaba wato sai lokacin da kuma wato aka yi tashin alkiyama to za su ce man ba'athana min marqadina hadha waye ya tashe mu a gurin kwanciyar mu gurin kishingidan mu nan malai yake cewa li'annahum kanu bayna nafkataini na'imain lam yu'adhabu yake cewa a bayan an yi gusa ta farko sun kwanta suna bacci ne babu azaba a wannan lokacin saboda haka sun huta gabarin azaba shi yasa za su ce waye ya tashe su a wannan baccin nasu suka ce haza ma wa'adar rahman za a ce musu ai wannan shine abin da ubangiji yayi alƙawari na cewa za a yi mutuwa kuma za a yi tashi wasu suka ce a su ne da kansu ba idan sun tashin sun ga yanayin yadda kowa ke mutuwa a kabari za su ce haza ma wa'adar rahman wannan shine alƙawarin da ubangiji yayi wa sadaqal mursaluna manzanni kuma suka yi gaskiya wato wajen furtawa aka ce a ƙarru anan za su yi furici su yadda Allah ya alƙawari za a yi tashin alkiyama kuma alkiyama ta tashi irin furicin da layan fa'uhumul ikraru ba zai musu amfani ba yanzu sun gaskata manzanni yanzu sun gaskata abin da Allah ya faɗa amma gaskatawan ai yanzu kan magariba ta yi abin da ake bukata su yi tun da hantsi ba su yi ba har sai da rana ta fadi haka kenan wato ba zai amfane su ba sannan kenan da sun yi furici tun a duniya sun yadda Allah zai tada alkiyama sun yadda za a yi hisabi sun yi imani da Allah sun gaskata manzanni to wannan sai ya amfane su amma malai yake cewa aqaruhina la yanfa'uhumul ikraru sun yi furici a lokacin da furicin kuma wato ba zai amfane su ba Allah ya ce in kanat illa sayhatan wahida Allah ya ce musu in kanat illa sayhatan wahida wannan tashin alkiyama din da za a yi ba komai bane face sayhatan wahida wato kara ko tsawa guda daya fa idahum jami'ul ladaina muhdharun sai ga su duk an tara su gare mun ji ubangiji Allah ya ce fal yawma to a wannan rana ta alkiyama din la tuzlamu nafsun shay'an ba za a zalunci le komai ba ba kai aikin alkhairi ba wato kai aikin alkhairi a rage maka a wannan rana ba a yi ko kuma a kara maka dan ba a san ka akan aikin akan zunubi ba a yi saboda haka yau rana ce ta adalci rana ce Allah zai ce wa nadhul mawazin alqisti a yau zamu aje sikeli na adalci sikeli na adalci komai karancin aikin alkhairi zai zo da shi komai karancin aikin sharri zai zo da shi idan dai ba ya fi wa mutum ba don haka kafirai za su ce in sun kalli littattafan ayyukansu za su ce mali hadal kitabu mamakin wannan littafi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha da karamin laifi da babba illa ahsaha duk wannan littafin ya kiyaye ya kawo shi saboda haka shi yasa Allah ya ce a yau ba a zalintan watare wato koda miskala zarata la tuzlamu nafsun shay'an ba za a zalunci da komai ba wala tujzauna sannan ba za a sakanta mare da komai ba illa ma kuntum ta'malun sai abin da ran wato ta aikata na'am Ubangiji ya ce inna ashabal jannati al-yawma yan aljanna a wannan ranan Allah sa muna ciki yan aljanna a wannan ranan fi shugulin suna cikin shagali kowa san shagali suna cikin biki na faranta dai kowa yana cikin shagali wato a wannan rana malaka kafti dhadil abkari wato kamar yadda mutum wato in yi sabon aure yake debe kewa wato da matarsa wadda take yarinya wato la shugulin yata'abuna fihi ba wai shagaltuwa da wani abin da zai maka wahala ba yanzu wani lokacin za ka ga kana hidima kai nan sai a ce ma kai yaya gajiya wane ya ce kai muna cikin shagulgula to ba irin wannan shagulgulan ne da zai gadar maka da gajiya ba domin babu gajiya a cikin gidan aljanna yawa shagali ne wato na fantamawa na ɗebekewa na jin daɗi shine Allah ya ce ƴan aljanna a wannan rana wato fi shugulin suna cikin shagulgula sai aka ce faki huna wato suna masu ɗebekewa suna masu wato jin daɗi wato ma'anar faki huna na'imu ne suna cikin ni'ima suna cikin wato farin ciki a wannan rana Allah ya ce hum wa azwajuhum su da iyalansu da matekunsu fi zilalin suna cikin wata wato inuwa mai sanyi alal araiki akan karaga wato muttakiuna suna kishingide mutun ya irin kujerar nan ta da ta gudu ko idan yake ce mata harika kujerar da zaka samu har akwai gurin dora kafa kujera ce amma kuma kama take da gado saboda haka zaka miƙe ka kishingidu wato a gindin bishiya Allah ya siffanta yace wato su ƴan aljanna din wa azwajuhum da matansu in matar ka ɗaya ne in biyu ne in uku ne in hudu ne da kuma waɗanda ka samu a gidan aljanna wato kuna kishingide fi zilalin a cikin wato inuwa wato jam'u zillin inuwar gidan aljanna ba inuwa ce wanda ake samu ta a dalilin zafin rana ba domin babu rana a gidan aljanna inuwa ce wanda kurin Allah ya halicce ta saboda haka ma tunda ba dalilin zafin rana inuwar ta samu yasa inuwar bata gudu bata zuwa ko ina da yake aljanna annuri ne da ita wato ba addau bane ba haske ne mai dauke idanu ba haske ne irin da farin wata haske ne mai sanyi shi bai ya dauke idanu saboda haka dan aljanna suna cikin wannan inuwa din alal araiki akan wato gadajen su na kishingida muttakiuna wato suna kishingide wato suna hutawa lahum fiha fakihatu ga kuma bayan kishingida din suna da alfakiha shine kayan marmari ga ayaba ga lemo ga inabi ga gwanda ga ruman ga kayan marmari duk abin da mutum ya sha'awa shi zai gani yana kishingide abin nan kuma zai zo ya ci laye ci Allah yake cewa lahum fiha fakihatun suna da kayan marmari wa lahum ma yad'un suna da ma abin da suke nema ka kare tunaninka wani abin da a gidan duniya ka saba sha sai ka tuno shi kana zaune sai ka ce tab ina mutum zai samu ina mutum zai samu taura ina mutum zai samu menene mai taurin nan ka goruba ina mutum zai samu goruba sai kurin ka ganta gorubar gidan aljanna ba irin gorubar duniya bane ba za ka ci ta kana rufe idanu ba domin za ka koya da suna gagayen goruba dole sai rufe idanu to gorubar gidan aljanna laushe ne da ita kuma babu kwallon da za ka jefa saboda haka Allah ya ce walahum ma yad'una duk abin da kai da'awa duk abin da ka tuno ka nemi dinya ka nemi alilliba ka nemi duk abin da za ka nema irin abincin da makiyaya suke samu a jeji duk za ka same shi a gidan aljanna saboda haka in abin da ka gani to shi ka gani idan kuma akwai abin da baka gani ba kake so kana neman sa za ka ganshi yazo Allah madaukakin sarki yake cewa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira in ka shiga gidan aljanna ka duba ka sake dubawa kai da kanka za ka ga na'iman ni'ima wa mulkan da mulki kabiran ne babba Allah da kansa yace mulkin gidan aljanna da ni'imar gidan aljanna mai girma ce ai kaga ba za ka kimanta girmanta ba Allah da kansa shine mai girma yace abin da ya tana da a gidan aljanna abu ne wanda yake mai girma Allah madaukakin sarki da tattun mu gidan aljanna ubangiji yace salamu ga kuma gaisuwa ta aminci qaulan min rabbir rahim wannan magana ce daga ubangiji Allah ne zai gaida yan aljanna zai ce salamun alaikum to wannan gaisuwar wato tafi komai dadi shi yasa sai Allah ya ce salamun wato ga gaisuwa ta aminci kuma ku zauna cikin gidan aljanna cikin aminci babu fita ku zauna ku dawwama a cikin ta babu fita to wannan yafi komai dadi malam yace ubangiji yace qaulan min rabbir rahim wannan magana ce daga Allah ubangijin wato talakai Allah zai ce salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku yan aljanna ibtum kun ji dadi Allah zai ce kun ji dadi ubangiji yace wamtazul yawma
wamtazul yawma ayyuhal mujrimun
na'am ubangiji yace wamtazul yawma wato yazo a hadisi cewa ranan alkiyama wato aka ce ranan alkiyama Allah zai same shela yayi shela yace wato kowace al'umma ta bi wanda ta bauta masa kowace al'umma ta bi wanda ta bauta masa wato ko ina mutane za su bi wanda suka bi a duniya wannan al'umma din za ta tsaya a cikin ta akwai munafukai za su ce la nazhabu hatta nanzura ma'budana mu kan ba za mu tauba sai mun ga Allah shine abin bautar mu wato aka ce sai wani mala'ika ya bayyana a gefan damacin al'arshin ubangiji wato aka ce wannan mala'ikan lawadhi albiharu sabi wa jami'il khalaiqi wa mithluhum ma'ahum fi naqarati ibhamihi lawasi alhu mala'ika ne mai girman gaske zai bayyana mallan yace inda za a dauki duk kogunan duniya da duk halittun duniya a sake ninka misalin su a dora su akan farcen dan yatsan sa da sai wani filin ya saura saboda girman wannan mala'ika din to zai ce ana rabu ku nine ubangijin naku sai kuluna sai mutane sai na'uzu billahi minka lasta rabbuna muna neman tsari Allah da kai kai ba kai ne ubangijin mu ba so me ya ce an yasar al'arshi sannan ya dawo ta hagun din al'arshin ubangiji ya sake fadan wannan magana sannan mutane sa cewa muna neman tsarin Allah daga gare ka kai ba kai ne ubangijin mu ba su mai tajallallahu ta'ala lahu daga baya ubangiji mai girma da bawa kuma sai ya bayyana sai kiruna sujjadan mutane sai su fadi halutu su fadi siyo Allah sujjada wato fayuridul munafiquna an yasjudu a lokacin munafikai za su yunkuri za su yi sujjada fa yasiru zaharahum tabakan sai gadan bayan su sai sankare za su yi sujjada to ba za su samu dama ba gadan bayan su sai sankare mu'mine kuma da duk wanda suka musulunta sai su fadi sai su yi sujjada wa Allah wato falasa diuna sujuda ba su samu damar yin sujjada ba to a wannan lokacin sai ubangiji ya ce wa mutazul yawma ayyuhal mujrimuna ya ku mujrimai to ku ware tunda yanzu mu'mine sun yi sujjada sun gaida ubangiji su kuma mujrimai sauran kafirai sai a ce to ku ware Allah zai ce wamtazu lahum ayyuhal mujrimun wato ya ku kafirai ku ware gabarin mu'minai dan da farkon suna cudanye ne Allah zai ce musu alam ahad ilaykum ya bani adam ya ku yan adam ban muku alƙawari bane akan harshen manzanni Allah ta abudu shaytana kada ku bauta wa shaydan a gidan duniya kada ku bi shi innahu lakum aduw mubin na shagaya muku shaydan lalle abokin gaba ne a gare ku kuma wanda ya bayyana muku adawa tun daga babanku annabi adam wa ani buduni nace muku bauta min ni kadai ku kadai ta ni ku min biyayya Allah ya ce haza siratul mustaqim to wanda suka bauta min suka yi min biyayya su suka zauna akan hanya wanda suke madaidaiciya ita ce hanyar da za ta bulle amma hanyar bautan shaydan da bautar wani Allah wannan hanya ce wadda wato ba za ta bulle ba dole mutum ya yi tauhidin sa ya zama ya yarda da Allah ya zama ya bauta mu Allah shi kadai kare hada shi da kowa a cikin bauta Allah ya ce wa laqad adalla minkum jibilan katira Allah ya ce wa laqad adalla minkum jibilan katira shi shaydan din nan ya ce kar ku bauta masa hakika ya halakar da jibilan katira halitta mai yawan gaske kalkan katira ya patar da jama'a masu yawan gaske wato Allah ya ce afalam takunu taqiluna shin ku ba za ku yi hankali ba Allah ya mana wa'azi ya gaya mana shaydan waye shaydan meye yayin baban mu annabi adam tun wato a farkon duniya mi kuma ya bibi sauran annabawa wato yake batar da al'umman su da aka aika su zuwa gare su Allah ya ce to ranar lahira za mu ce ma duk wanda ya bi shaydan da shi shaydan din hazihi jahannamu lati kuntum tu'adun ga wutar jahannama da aka yi muku alƙawari a gidan duniya islahu hal yauma yau za ku shige ta bima kuntum takfuruna saboda kafircin da kuka yi a gidan duniya a yau kusani Allah ya ce alyawma naktimu ala afwahim an ce Allah madaukakin sarki wata rana Anas bin Malik ya rawaito hadisi daga wanda Imam Muslim ya fitar yake cewa wata rana muna zaune a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya dariya. Sai yace masahabbansa kun san dalilin da yasa ne dariya? Suka ce Allah da manzansa ne suka sani. Sai yake cewa dan Adam a ranar lahira zai ce wa Ubangiji, Ubangiji ba ka kare ni ga barin zalunci ba? Allah zai ce eh na kare ka. Zai ce to ni a yau ban yarda da kowa ya shaida a kaina ba, sai dai ni ne shaida a kan kaina. Allah ya ce na yarda, za ka yi wa kanka shaida, gabanka za su yi maka shaida akan abin da ka aikata. Ka yarda? Zai ce na yarda. Allah zai ce sannan mala'iku da muka sa yana suna suka lazumce ka a rayuwarka ta duniya su ma za su shaida a kanka, amma yanzu gaban jikinka ne za su yi maka shaida. Allah sai ya toshe baki, sai ya ba wa dama a hannu ya yi magana, zai faɗi duk abin da mai hannun ya aikata da shi na alkhairi ko na sabo, sannan zai ba wa kafa dama ta yi magana, ita ma ta yi shaida a kan abin da hannu ya faɗa, ita ma ta faɗi abin da ta sani ina da ina aka je da ita, me da me aka aikata da ita. Bayan hannun mutum da ƙafafun mutum sun masa shaida, Allah sai ya buɗe masa bakinsa, sai ya tambaye shi ya ce to me za ka ce game da shaidar da hannayenka suka yi da ƙafafunka? Sai ya ce Allah wadaransu, Allah wadaransu tir da wannan halitta, ai dan ku ne kaza ne kazan, kazan da ne kazan, ai dan ku ne kazan da ne kazan, ai dan ku ne. Wannan jayayya da mutum zai zo ya yi daga gabansa shi ne ta saka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dariya. Yake cewa dan Adam zai aikata abu da gabansa, zai dawo kuma a gaban Allah yana jayayya da gabansa. Kan kenan ashe jayayyar dan Adam wato wani abu ne wanda yake dama ya saba. Yawwa da ranar lahira zai zo ya jayayya da gabansa. Shine Allah yake cewa al-yawma naktimu ala afwahihim, ranar da zamu toshe bakunan mutane, wato bakunan kafirai, saboda ai sun yi rantsi sun ce su sai rantsi da Allah ba su shirka da Allah ba, da su ga azaba a lahira sun yi rantsuwa suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin, Allah mu rantsi da kai cewa mu ba mu shirka ba. Allah yake to zamu toshe bakunan su, wato kallimuna aidihim, hannayensu su yi mana magana, wata shahadu arjuluhum, kafafunsu su yi shaida bima kanu yaksibun, da abin da suka aikata a gidan duniya. Fa kullu udhun, kowace gaba yantiku za ta yi furici bima sadara minhu, abin da aka aikata da ita. Walau na sha'u, Allah ya ce kai da mun ga dama da damasna a ayunihim, ai za mu toshe idanun nasu ma, wato la'amainaha, mu makantar da su damsan, mu shafe idanun babu gurin kallo. Fastabaqu siradi, mu ce kuma a hau siradi, mu gaida suna kokarin neman hanya inda za su wuce wato gadar siradi don su tafi gidan aljanna. Allah ya ce mun ga dama sai mu toshe musu idanun su, mu ce kowa tafi aljanna ga gadar siradin nan kowa ya bi. Kaga ai da ake za su tafafuci ga babu idanu suna neman ina za su hau kan wato ga hanyar siradi, wato domin su tsallaka su tafi aljanna. Allah ya ce ba za su iya ba. Ya ce walau na sha'u, da mun ga dama da damasna ala ayuni, sai mu shafe idanun su. Fastabaqu sirata, sai ya ce fa ana yusuru, to ya za su gani? Ba mu shafe idanun ba za su gani ba, ba za su gani ba, saboda haka ba za su samu tsari da wasila wato zuwa gidan aljanna ba. Saboda me? Saboda abin da suka aikata a gidan duniya. Ai a gidan duniya ba su ga gaskiya sun bi ba, ba su ji gaskiya wato sun yarda ba. Allah ya ce walau na sha'u, wallahi da mun ga dama la masaknahum, da sai mu shafe halittar tasu ma gaba daya, mai da su ko burai, ko mai da su alhanzir, ko mai da su wato duwar wasu, ala makanatihim, a cikin gidajen nasu za mu shafe su. Allah ya ce za mu shafe su a cikin gidajen su. Famastafa'u mudiyan, ba za su samu damar wucewa ba, wala yarji'un, ba za su dawo ba a inda mutum yake tunda sun yi kafirci. To Allah ya ce mun ga dama da sai mu mai da su wato duwatsu, ko mai da su burai, ko mai da su alhanzir, mu shafe su, wato ba za su samu damar wucewa ba, kuma wato ba za su da ma'ana, ba za su iya aikata komi ba, babu zuwa, babu wato dawowa. Na'am. Allah ya ce wa man nu'ammirhu, duk wanda muka raya shi muka ja rayuwarsa wato ta nisa, Allah ya ce nan kusku ko nun kisku, wato sai mu tauye shi filkarki a cikin halitta. Allah ya maka nisan kwana, sai ka ga da wato gudu kake yi, wato da kafa kana kwallo, ka bigi wannan kai wannan, kana aiki kana kaiwa, kana kawa da ƙarfinka. In Allah ya ja kwana, sai kaje inda ka ta kace ku miko min sandan nan na zan tashi sai an dogara sanda ko kuma sai an zo an rike kaga nan kusku fil kal Allah ya ce sai mu tauye halitta sai mu rage mutum rage wannan zai iya yiwa a hankali idan mutum Allah ya masa nisan kwana sai kaga hankalin sa ya koma kamar yara sai kuma kamar yaro karami inda zai yi fitsari a gurin ba dauke ba sai dauki fitsarin ya ce zai sha saboda haka kaga wannan tawaya ce ko kuma tawaya wato ta gaban jiki kaga bayya iya kallo ko sai da tubarau wato ko kuma bayya ji sai an je kusan kunnan sa an daga masa murya ko kuma gaban ba zai iya tafiya ba ko sai an daga shi ba to wannan tawaya ce wato a halitta Allah ya ce wa man nu'amirhu duk wanda muka raya shi bi talatin ajalihi muka ja nisan kwanan sa nan kusu fil kal sai mu tauye halittar sa sai kunu ba'da quwwatihi wa shababihi bayan karfin sa da yarintar sa sai ya koma da'ifan mai rauni wa haraman ya koma kuma tsofo Allah ya ce afala yaquluna shin kafire ba za su lura da wannan ba yanzu shin wannan ba aya bane yanzu shin wannan ba aya bane a aihu mutun a debo shi a cikin majanyi a debo shi a cikin majanyi ba a iya daukan sa ma da hannu sai an lallaba shi a cikin majanyi saboda kar a ji masa ciwo wannan mutumin fa shine wanda in an jima zai zo dauki buhun hatsi ya dora a kansa wannan mutumin da aka debo shi a cikin majanyi kuma kowa haka yake kowa haka Allah ya fice shi cike rauni sai ya koma karfi ya kuma koma cike rauni to ashe yanzu wannan ba aya bane tsarin halittar dan adam din nan ba aya bane Allah ya ba misali daga yadda yake halittar tsiro kai zaka je ka tona rami ka shuka gero lokacin da yake tsilla in kana gewaya idan ka yana ƙasa kar ka saka shi domin da ka taka zai kare kana kewayawa a kwan a tashi wata ran kai da kanka zaka ce zan je gurin makidewa sa magirbi na zan fara girbi kaga sai ka nemi makamin ma sai an wasa shi don zaka fara girbi to kaga wannan kadai ai aya ce da take nuna wato girman Ubangiji da kudararsa Allah ya ce afala yaquluna me yasa mutane ba za su hankalci ikon Ubangiji bane wato su yi imani da shi su san me wannan ikon yin wannan ai yana da iko wato ya tada mutane bayan sun mutu su yi imani Allah ya ce ma allamna shi'ra suna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wato mawaki ne yana karanta waƙoƙin jahiliya wato cikin sukan sunan alqur'ani da suke yi su ce alqur'ani waka ne annabi sallallahu alaihi wasallam mawaki ne kamar da yake fada ce wani lokacin alqur'ani bokanci ne annabi sallallahu alaihi wasallam boka ne wani lokacin sai alqur'ani kaza ne manzon Allah kaza ne duk dai siffa ta batanci domin a kange mutane kar su fahimci alqur'anin kar kuma su bi annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sike Allah yake cewa wa ma allamna shi'ra mu bamu sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam waka ba wato bamu sanar da shi waka ba da suke cewa alqur'ani waka ne Allah ya ce bamu sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam waka ba wa ma yanbaghi lahu sannan kuma waka ma ai ba ta dace da annabi sallallahu alaihi wasallam ba in huwa illa dhikrun wannan alqur'ani da yake karanta wa mutane ba komai bane illa dhikrun sai dai wa'azi ne wa qur'anun mubin da kuma wato bayani na shari'a rarrabewa tsakanin abin da yake halal da abin da yake haram da abin da yake wajibi da abin da yake mustahabbi da abin da yake na samun lada da abin da yake na samun zunubi shine abin da yake kunshi a cikin wannan littafi Allah yake cewa wato wa ma allamna shi'ra mu karanta da annabi sallallahu alaihi wasallam waka ba wa ma yanbaghi lahu bai dace waka ba ta dace da shi ba in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin abinda yake karanta wa'azi ne kuma wato bayani ne na shari'a mabayyani li yunzira man kana hayyan Allah yace mun saukar masa da alqur'ani domin ya gargade man kana hayyan wanda yake da hankali man kana hayyan wanda yake rayaye mana wanda yake da hankali wato shine mu'minai ya gargade su da su ake magana anan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, sannan kuma narkon azaba ya tabbata ga mutane kafire, sune matatu, sune kishiyar man kana hayyan din. Yawwa, azaba ta tabbata ga man kana mayyitan kenan, wanda yake kafiri ya kafirce mu alqur'ani mai tsarki. Awalam yarau, shin su kafire ba sa gani ne, anna khalaqna lahum mimma amilat aydina, mun halitta musu mimma amilat aydina, cikin ababan da hannayen mu suka aikata. Ai wato mu muka halice su, duk mutane, duk mutum Allah ne ya halice shi. Allah ya ce to su kafire ba sa gani ne, mu muka halitta abinda muka halitta da hannayen mu, wato ba tare da wani abokin shirka ba, ba tare da wani mai taimako ba. Allah shi ya halice dan adam, babu wani wanda ya taimaki Allah wajen halitta dan adam. Shi ya halice sama, ya halice kasa, ya halice rana, ya halice wata, ya halice taurari, ya halice kaza, ya halice kaza, ba tare da wani abokin shirka ba, wanda shi ya irin halittar Allah, ko kuma ya taimaka wa Allah wajen yin halitta. Saboda haka Allah yake cewa to me yasa su kafire ba za su lura da irin wannan halittar da muka yi bane. Sannan mun halitta musu an'aman dabbobi na ni'ima, mun halitta musu raƙuma, mun halitta musu shanu, mun halitta musu wato tumaki, wa hum laha malikun, kuma muka ba su dama ma suka mallaki wa'innan dabbobin, wato suna amfani da su wajen biyan bukatun su. Wa dhallalna lahum, Allah ya ce wa zallalna lahum, muka hore musu waɗannan dabbobin, wato suna amfani da su. In ba dan horewar Allah ba, wa isai kama ragumi ya ce har zai hau. In ba dan horewar Allah ba, wa isai kama bijimi da ƙarfinsa da kafansa ya ce zai hau. Ai, ko ingarmar rago ne zai iya wahalar da mutum, balle wato bijimi. Kaga horewa ne, Allah sai karɓe waɗannan dabbobi hankali, wato sai ba su rayuwa, sai zama wato ya sa ɗan adam wato da hankalinsa ya mallake su. Allah ya ce mun halitta musu, wa zallalna lahum, kuma muka hore musu su, fa min harakuhum, akwai daga cikinsu wanda ake hawa, wanda su mutanen suke hawa, kamar shanu, kamar raƙuma, wato ana hawa a yi amfani da su, wato wa min hayakulun, akwai wanda kuma suke ci. Yawwa, akwai waɗanda suke ci, suna cin su, kuma wato suna hawan waɗansu daga cikin suna biyan bukata. Walahum fiya manafi'u, walahum fiya manafi, suna da amfani wato da waɗansu daga ciki. Zaka ɗaura garmarka ka je kai noma da saniya, zaka ɗaura jakinka ka je ka ɗauko masa kasa, ka ɗauko masa abubuwa na, ka ɗauko wa kanka abin amfani. Zaka ɗaura raƙuminka ka ja ruwa, ka ɗaura raƙuminka ka yi tafiye-tafiye, ka ɗauki kaya, inda ma ba za ka iya zuwa wato da ƙafarka ba, za ka hau kan dabbarka ka je ka. Saboda haka Allah ya ce walahum fiya manafi, dabbobin nan da muka halitta wa mutane, an'aman ɗin nan, suna da amfani da yawa ga mutane. Wa masharibu, kuma suna da abin shayarwa ga mutane. Mutum zai je tatsu nonon saniya ya sha, kaga wani zai tatsu nonon raƙumi ya sha, kaga masharib ne. Akwai abin sha a jikinsu, wato mun sanya su abin da za su haifar wa ɗan adam abinci wanda zai karɓa ya sha. Wato Allah ya ce afala yashkurun, ko haka ne, afala yashkurun, me yasa mutane ba su gode ma wannan ni'ima ta Allah ba, wato su yi imani amma ba su yi haka ba. Ubangiji ya ce wattakazu min dunillahi aliha, su kafirai wato ittakazu alihatan, sai riki kuma ka min dunillahi, kuma bayan Allah a matsayin wato ababan bauta, wato suna bauta musu. Wai la'allahum yunsaruna, ko za su taimaka musu a lahira. Ai, haka suke fada a duniyar, bayan an ce me yasa kuke bautar gumaka, sai ce wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ko wai sai dan su kusantar da su zuwa ga Allah. Sun rike su a matsayin wato tsani, in suna so, suna da bukata gurin Ubangiji, sai su sanya wannan gumakan a matsayin tsani wato tsakaninsu da Allah. Allah ya ce la'allahum yunsarun, wai ko sa taimaka musu su hana su shiga azabar Allah, ko kuma su taimaka musu wajen ije musu wata musiba wato a gidan duniya. Allah yake cewa la yastati'una nasrahum, wallahi ba za su iya taimaka musu ba, ba za su samu ikon taimaka musu ba. Wa hum lahum jundun muhdarun, a ranar lahira da su da gumakan nasu duk wato runduna ce wanda za a hada ta a gaban mu inji ubangiji kuma sannan mu sa a kai su gidan mu ta gaba daya na'am bala ya zo ku Allah ya ce fala ya hazonka qauluhum kada wato bakaken magana da suke gaya maka ya rasulullah ya bata maka rai kada maganganun da suke gaya maka cewa kai ba manzo bane ya bata maka rai inna na'lamu ma yusiruna ma yulinun Allah ya ce mun san abin da suke bayyanawa mun san abin da suke koyewa na'lamu ma yusiruna mun san abin da suke asircewa a cikin zuciyar su ma balle abin da suke asirtawa wato a tsakanin su wa ma yulinun mun san abin da suke bayyanawa fanu jazihim alaikum wa tazami musakaya akan abin da suke aikatawa na'am 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 wannan ayan ta sauka kan asidan wa'ilu kafiri ne da cin kafiran makka wanda wata ran ya dauki wani da diddirgaggen kashi fari fat wayyaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam izgidi ya dauki kashin ya nuna wa manzon Allah ya ce yanzu Muhammad arewarka yanzu wannan kashin ma wai Allah zai tare shi kenan manzon Allah ya ce kwarai Allah zai tare shi kai kuma a lokacin da zai tare shi kai kuma zai jefa ka a wutar jahannama shine Allah madaukakin sarki sai ya raddi yake cewa awalam yaral insana sun shi insanu ko awalam yaral insanu sun shi mutum bai gani bane anna khalaqnahu min nutfatin mu muka halicce shi daga digon maniyi ila asayyarnahu shadidan qawiyan Allah ya ce muka halicce shi yana digon maniyi a cikin mahaifiyarsa ruwa ne walakantaccen ruwa in ya taba jikinka sai ka wanke sai ka goge daga nan ya zauna cikin mahaifiyarsa wani adadin wani lokaci ya gurbata ya koma jini shi ma jini wani ruwa ne wanda yake walakantacce wanda in ya taba jikin mutum sai ya wanke sannan ya gurbata ya daskare ya koma ya zama nama daga nan ya rinka girma ya rinka girma har ubangiji ya suranta jikin dan adam din a cikin mahaifiyarsa sannan ya girma ya iya zaman da zai yi a cikin mahaifiyarsa bayan an busa masa rai daga nan ya fito duniya yana dan jinjiri bai san komai ba ya rayu har ya wayo har aka yaye shi har ya kuruciyarsa har ya zama saurayi har ya girma har ya zo karfinsa ya yi idrakin rayuwa ta duniya wato cikin gida da waje ya san me duniya take ciki ya samu karfin basira da tunani to wanzu wannan abin da ya samu shine zai manta da halittarsa ta baya har kuma yace zai kure Allah madaukakin sarki zai tuhumi kudura na ubangiji shine Allah yake cewa shi dan adam ya manta yadda muka halicce shi ya waiwaya man ya karanta halittarsa in shi bai gano ta sa bai gano ta waninsa ya gano ta waninsa ya gano ta ƴaƴansa da jikokinsa wanda ake samun cikin su a gabansa su girma a haife su a gabansa ya kalli rayuwar su mana ya auna da kuma shi rayuwar da yake ciki a wannan lokacin ya dubi wannan waye ya wannan ya hauhawi wannan halittar har ta zo ta samu wato ta zo ta manzilin wato karfi shine Allah yake tuna masa yace shi dan adam baya gani ne Allah khalaqnahu min nutfatin mu muka halicce shi daga digon maniyi wato faiza huwa qasimun mubin sai gashi kuma yazo yana jayayya da mu yana bayyana jayayya har yana tambaya cewa wai yanzu wai wannan rijigijin kashin wai Muhammad kana tsammani za a maida shi wato ya zama halitta Allah ya ce wa daraba lana masalan yana saka mana misali ya nuna kashi ya tambaya wai mu zamu iya maida wannan a matsayin wato halitta wannan sai ya kalkahu amma fa ya manta shi halittarsa ai sai ya dubi shi yadda Allah madaukakin sarki ya halicce shi tun daga digon maniyi zuwa lokacin girmansa zuwa lokacin hankalinsa da ya samu fikira da tunanin da zai wannan magana Allah ya ce qala man yuhil izama wa hiya ramimun cewa yake wai wa zai raya kashi wa hiya ramimun bayan kashin ya zama wato tsoho ya riga ya zama wato rijigigiya Allah yake cewa wato kul ga ya masa yuhi allazi ansha'aha awwal marra wanda ya halicci kashin a farkon halitta shi zai raya kashin tunda ai kashin ba shi ya halicci kansa ba akwai wanda ya halicce shi to wanda ya halicce shi a farkon halittar yanzu ma shi zai raya shi Allah ya ce kul ka gaya masa ya rasulullah yuhi halazi anshaha awwala marratin wanda ya raya a farkon marra shi zai mai da halitta wato kannan ka shi ya zama rayayye wa huwa bi kulli khalqin alim shi kuma mai yin haka masani ne wato ga dukan halittarsa tunda Allah ya san halittarsa kafin ya yi ta da lokacin da ya yi ta da bayan ya yi ta ai kaga kenan ashe mai da halittar kuma ba zai masa wahala ba malam yake cewa ubangiji ya san halittarsa mujmalan wa mufassalan ya san halittarsa a jumlatance abin da duk Allah ya halitta Allah ya sani alalabe Allah ya sani kowane gida Allah ya san abin da ya halitta masa kowane gari ya san abin da ya halitta kowace kasa kowane karni kowane zamani Allah ya sani shine alladhi ja'alakum min ash-shajaril akbar nar Allah yake ce mai shi wace dan ailun nan annahu akaza azma radiman ya dauki wani dijiye kashi fatafahu ya karya shi wa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam yake ce manzon Allah atara wato kana gani ya yallahu hadha Allah zai iya raya wannan bada ma bale bayan ya rudu dige waran mai ya rube qala sai manzon Allah ya ce zai raya wa yadu kulkan nar ka kuma shi kada kai gidan wuta Allah yake cewa wato bai raya kashin nan wanda yake wato yana raya wato kashi kamar yadda ya raya shi a farkon halitta shine mai iko masanin komi shine alladhi ja'alakum min ash-shajaril akdhari nar shine wanda ya sa muku wuta wato abishiya al-akdhari wanda take wato koriya shine wato wuta da ake samu a karan kwankwalma da kuma wato karan tumfafiya shine al-mark wal ifar karan ifar shine tumfafiya al-mark shine kwankwalma yadda da wato makiyaya suke fidda wuta a jeje in za su dafa abinci ta hanyar burga ko abin zangarniya a cikin karan kwankwalma ana burgawa sai wuta ta tashi kashi wannan abin da aka cira kore ne danye ne wato amma kuma Allah sai ta da wuta a jiki ruwan da yake jikinta bai kashe wutar ba ita kuma wutar ba ta kashe wato ruwan da yake jikin wannan karan ba shine Allah yake cewa shine alladhi ja'alakum min ash-shajaril akbar shine wanda yake sanya mu bishiya koriya naran wuta fa idza antum minhu tuqidun sai kaga wato kuna hura wuta wato a jikinta in kuna da bukata za ku dafa abinci ko kuma za ku gasa wato nama awalaysa alladhi khalaqa samawati ubangiji yake cewa awalaysa alladhi khalaqa samawati wal ardha biqadirin ala ayyukulaka mislahum cewa ubangiji shin yanzu ubangijin da ya halicci samai da kasai ba shi da iko ne akan ya halitta misalin su a ce Allah yayi halitta kuma halittar ta lalace ya dawo da wannan halittar yanzu Allah ba shi da iko ne bala lalle Allah yana da iko wato ko su baka amsa ko kansu baka amsa Allah ya bawa kansa amsa da kansa zati ya amsa wa zati Allah ya ce bala lalle ubangiji yana da iko wato ya dawo da halittar da yayi wadda ta lalace wa huwal khallaqu ubangiji shine mai yawan halitta wato al-alimu masani da komi a jumlatance ko a rarrabe Ubangiji yake cewa inama amruhu lamarin ubangiji din a wajen yin halitta din ba wani lamari ne mai girma ba ba bukatar a ce je ka nemo kaza nemo kaza nemo kaza annabi nuhu alaihi salam lokacin da zai jirgin ruwa Allah madaukakin sarki sa shi yayi ya dasa bishiyoyin ya dasa bishiyoyin yayi ta gyara su yana gyara su yana musu bayi yana gyarawa duk suka girma suka yi malena masu tsawo inda yake ya fada katakai sannan kuma yayo ya dafa kasa ya dafa tsakuwa ya fitar da karfe inda yayi kusosi inda yazo tukunye yanka ya kira jirgiwa kaga aiki ne bayan aiki kowane bangare da irin yadda aka tsaya aka sarrafa shi aka samu kayan aikin da za a yi aikin tukun to amma aikin ubangiji da zai yi wajen halittarsa shi lamarin sa iza arada shay'an in Allah yayin niyyar wani abu ya faru ko ya samu a wajen halitta ko wani abu ya auku akan halitta din an ya kula da hukun Allah kullun cewa zai abin kasance wato fa yakunu abin kuma sai kage wato yana kasancewa ko fa yakunu sai abin ya kasance malamai suka ce ba wai sai Allah ya ce kun din ba da zaran Allah ya nufi abin dan kalmar kun din ma ai aiki ne kace abu kasance ai shi ma aiki ne ubangiji kuma wato ya girma magabarin haka saboda haka da zaran ya nufi abin abin sai ya faru yawa wai abin da iya hankalin mutum zai iya dauka ne kalmar kun din shi yasa malamai yanzu kun suke cewa kafin kaulasin ya dauri nu'ara abin ya kasance saboda haka da Allah ya ce kun wato fekun abin kuma wato sai ya kasance subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay to sarki ya tabbata ga Allah allazi biyadihi malakutu kulli shay wanda ubangiji shine yake da mallakar komi komi duk wata taska wato ta cikin samaniya da taskar da take kasa duk mallakar Allah ne wairai turjaun ga Allah kuma ake mai da kowa da komi wato ranar lahira a sakanta ma kowa da komi da abin da ya aikata alhamdulillah nan ne karshen wannan sura wato ta surati yasin kuma insha Allah za mu tashi surar da take gabanta na'am بسم الله الرحمن الرحيم والصافات سوره الصافات wannan shine sunan da yafi shahara da ita amma ana ce mata surati yakatin saboda an baton yakatin din da aka kawo shi a kisar annabi ayyuba alaihi salam a cikin ta surati safati ita ce sura ta 37 cikin jerin suran wato surorin alqurani wato yan kada ko kirgan su daga sama sannan wannan sura amma ka aka saukar da ita amma a jerin saukar surorin alqur'ani surata safati ita ce sura ta 56 wato a jerin sauka sannan wannan sura an saukar da ita tsakanin suratul an'am da suratul luqman a lokacin aka saukar da suratul safati tana da ayoyi kamar yadda malai karanta mana wato 182 a gurin majoratul malaman tafsiri amma malaman basra suka ce ayoyinta 181 ne wannan sura kamar da muka fada wato kwamdinta a Makka aka saukar da ita kuma mun san surorin Makka galibi suna maganganu ne akan tauhidi to ita wannan sura babban jigonta shine wato tana jayayya da kafire da suke jingina wa Allah madaukakin sarki alaka da aljanu wanda yake wai suke cewa a dalilin alaka da aljanun nan wato aka samu mala'iku wannan shine babban abin da suke wato jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka anan aka yi ta jayayya da su ubangiji ta'ala ya ta nuna abin da suke kai daga cikin wato mungun kafircin su wannan sura kamar da muka fara tana da ayoyi wato 182 ko kuma 181 a gurin wadansu daga cikin malaman ubangiji ya bude da cewa wasafati safa Allah ya yi rantsuwa da mala'iku as-safat wanda suke sahu saboda mutar ubangiji a cikin sararin samaniya wato saffan wato sahu wato mala'iku sun yi sahu saboda bautar ubangiji ko kuma sun saki fukafukan su wato sun yi sahu saboda kankanta da kai wato suna jiran abin da za a yi musu umurni da shi shine mala yake cewa al mala'iku tasiffu nufusaha fil ibada mala'iku sun yi sahu da kawukan su saboda bautar Allah aw ajlihatiha fil hawa ko kuma sun saki fukafukan su a cikin sararin samaniya tantajiru matu umaru bihi suna sauraron abin da za a yi musu umarni da shi Allah ya ce fazajira tazajira ubangiji ya yi rantsuwa da su ma nau'i ne na mala'iku wanda suke kore girgije wato suna dukan sa da bulala in sun doke shi sai ai cida sai ka ji lugugugugugu sannan sai ka ga walkiya haduwar bulala da wato gudan kankarar da sandararren ruwan da yake cikin sararin samaniya dukan da mala'ikun za su masa dan su kora shi inda Allah ya nufa za a je ruwa shine yake fitar da wannan walƙiya din saboda haka ƙarar dukan kuma to shine shida na hadili wanda zaka je wani lokacin har kasar kanta tana rawa Allah ya rantsuwa da wannan mala'iku da suke kora ruwan sama wato zajiran korawa fataliyat zikran Allah ya yi rantsuwa da masu karanta alqur'ani sai alqura'ul qur'an yatalunahu masu karanta alqur'ani zikran suna karanta alqur'ani Allah yace inna ilahakum lawahid wallahi ubangijinku shi makadaici ubangijinku shi shi ɗaya ne Allah yana magana da kafirai ke yace inna ilahakum kum dinna wannan zamirin ana magana da mutanen makka ne da yake su ake saukar da alqur'ani a wannan lokacin amma magana ce da ake da dukan kafiran duniya cewa dan adam ba shi da wani ubangiji face Allah ubangiji makadaici ubangiji shine rabbus samawati wal ardh ubangijin samai da kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su wa rabbul mashariqi wal magharibi ubangiji shine ubangijin mafudar rana wal magharib ita ma mafudar ranar ma wato Allah shine ubangijin ta saboda haka Allah shine ubangijin komi ubangijin kowa wato da abin da ka sani da abin da baka sani ba ana kenan haka sai al-mashariq din nan shine wato mafudar rana magharib din ita ce mafudar rana inda take kudowa a kullum wato ta je ta fadi din na zayyana sai Ubangiji yace inna zayyana sama'a dunya haqiqa mun kawa ta saman dunya bi zinatul kawakib da ado na taurari idan ka muto lokacin taurari saman nan tayi tas banda taurari ba sai ga saman abin sha'awa sai ga saman abin sha'awa in ka fito da daddare kaga yadda sararin samaniya suke wato zaka da jin ikon Allah yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya fito ya kalli taurarin nan sai ya ce rabbana ma kalanta hadha batila subhanaka faqina azaban nar aka ce duk mutumin da ya kalli taurari ya faɗi wannan ubangiji zai sa a rubuta masa lada adadin taurarin da suka mutu a wannan daren zaka gansu suna haske wata ma tauraron tana kala kala tana kala kala tayi bulu tayi ja tayi kore tayi haka tana caccanzawa wata ta kauraron ta koma nan wata tayi haske tayi duhu tayi haske tayi duhu haka zaka ga taurarin duk suna shagalce da bautar ubangiji Allah ya ce inna zayyana sama'a dunya mun kawata wannan saman duniyan saman duniya yace saman da mun daka kanmu muke kallanta Allah ya ce mun kawata ta bizinati kawakib da adan taurari shine da hasken su wato wahibdan sai muka sanya taurarin kuma suka zama tsaro ne min kulli shaydanin maridin daga dukan shaydan wanda yake mai saurin kai da shi da suna hawa sama har in sun je sama suna jin maganganun mala'iku suna yin mala'iku kamar da muka ta fada a baya in Allah ya wato ba da wani umurni wato sai wata sarka ce kara a cikin sararin samaniya sai dukkan mala'iku kuma sai su nutsu sun san wani umurni na ubangiji zai zo Allah madaukakin sarki sai ya sanar da mala'ika jibril abin da ya umurni sannan jibril sai ya sanar da mala'ikun saman bakwai su kuma su sanar da mala'ikun saman shida haka zai ta tahowa har sai ya zo mala'ikun sama ta tsaya wato suna tasbihi suna girmama ubangiji to nan su kuma aljanu da suke hawa sama sai su ji wannan mala'iku magana in suka ji wani umurni da Allah yayi za a yi kaza take su kuma za su samu kayan su su gaya musu su fizgi abin da suka fizga su kara karerai sai su gaya boka shi ma in ya samu shi ma ya kara nasa kariyar sai gaya mutane da ake gurin sa lokacin da aka haifa annabi Isa alaihi salam to sai aka hana su hawa sama a wannan lokacin amma daga baya sai aka bar su suna hawa har sai da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da kisa ta zo a cikin suratul jinni sai aka hana su har ma in sun nemi hawan sai a ciro tauraro sai a kone su da shi shine Allah yake ba mu labari anan yace wahibzan wato taurarin sun zama tsaro ne min kulli shaydanin maridin daga dukkan shaydan wanda yake mai saurin kai la yasma'una ila al-mala'il a'la ba zai nemi jin wani magana wato daga mala'iku da suke sama ba wato face an jefe shi wato wayuqdhafuna min kulli janibin wato su shedanun ana jefe su da yula shine wannan tauraron nan mai wuta wato min kulli janibin daga dukkan wato yakkun wato sama ko ta yamma ko ta gabar ko ta kudu ko ta arewa duk inda suka nemi hawa sama wato za a turo wannan tauraro wato a jefe su da shi ubangiji yake cewa duhuran wannan nisantarwa ne ake musu gabarin jin maganar mala'iku walahum azabun wasibun kuma su kafirai suna da azaba wato madawamiya illa man katibal katiba to alhamdulillah za mu tsaya anan za mu zo mu dauki karatun insha Allah ta'ala gobe daga inna zayyana sama'a duniya bi zinati kawakib daga nan za mu dauka saboda mu jera wato maganganun saboda lokaci yayi kada mu matsaye lokacin sallah abinda muka fada daidai Allah ya karba mu da ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roko Allah mu lokacin sallah ya gafarta mana na'am ila ba tare sun sani ba to Allah madaukakin sarki ya sanya ma kowa haƙƙi tsakanin miji da mata da kuma tsakanin da da iyaye kowa yana da haƙƙi kuma Allah ya yi umarni kowa a ba shi haƙƙinsa kada a tauye masa yana daga cikin haƙƙin iyaye haƙƙin iyaye akan iyayensu tun a matakin farko wajen nema musu uwa ta gari ka nema wa ɗanka uwa ta gari manzon Allah ya ja kunne mutum ya nisanci kyakkyawar ciyawa a mummuniyar matsara shine ka nema wa ɗanka mummuniyar uwa wato wajen la'akari da kyan fuska dole zaka nema masa uwa wato ta gari sannan yana daga cikin haƙƙinsa idan ka haife shi wato ka tsaya ka bashi tarbiya ka bashi ilimi wato ka sanar da shi Allah wato kuma ka bashi dama wato wajen fada da ilimin sa wajen amfani da ilimin sa wajen bautar Allah da kuma neman wato yadda zai rayuwa ta duniya yana daga cikin haƙƙin yaya kafin su balaga suna gagashin kulawar iyayensu abinda da zai ci abinda zai sha suturarsa maganinsa da dawainiyar ilimin sa duk wannan haƙƙi ne wanda yake kan iyaye amma idan da ya balaga to yanzu waɗannan haƙoƙi jullunsu sun dawo wato kan iyaye ai kan yayaye sun dawo kan yayayen da kansu Allahumma suka ce sai dai in mace ne wadda take ka aurar da ita kuma an sake ta to yanzu ta dawo tana karkashin ka yanzu haƙƙin kulawa da ita ya sake dawowa kanka amma in ɗan namiji ne inda ya riga ya balaga an bude masa littafin sa to yanzu haƙƙin sa yana kansa wajen dawainiya rike kansa haƙƙin sa ya koma kan ya sauka kan iyayensa alhali ma in dai iyayen ma ba su da shi yanzu kuma dan shi zai dauki da wainiyar su to yana daga cikin haƙƙin yayaye akan iyaye wato iyaye su nusar da yayansu su ba su shawara mai kyau su ba su dama wato na samun rayuwa mai sauki da rayuwa ta ci gaba wani lokacin ana samun irin wannan rikice-rikice idan mutum yayi iyalai in yayi iyalai ya fara nema to za ka ga lokacin iyayen wato sukan shiga cikin hidimomin mutum wajen gudanarwarsa da iyalansa wajen wannan kuma iyaye wani lokacin sukan yi abin da yake ya wuce gona da iri idan abu ba huruminka bane kai uba matsayin abin da kaga ake yi din ba ya saba kaidar zamani.